ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عليكم قدوة تتبتك الله منا قد مشي منا روان الله يتمكيم Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu, wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi, kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har zuwa tashin alkiyama. Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye, da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna sauraron mu ne daga markazu Salafiya number 47 Tudunwada 46 Tudunwada Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Yanzu da muke magana, safiyar ranar Asabar ce wadda ta daidai da 20 ga watan Juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 13 ga watan Jun shekara ta 2009. Wannan shine kaset na biyar daga cikin jeren giyar karatutukan da muka sanya wa suna ko kuma take demokuraɗiyya. Kamar yadda na faɗa a kasusuwan da suka gabata, ina sake faɗi, mai kallo da saurare, idan har kana so ka yi wa wannan lacca adalci, kuma ka yi wa kanka adalci wajen fahimta, shine ka je ka saurare ta tun daga farko har zuwa yau. In ba haka ba, za ka ji wasu abubuwa waɗanda mai wa za su tayar ma da hankali ko kuma su ruɗar da kai, saboda ka datsi abin ne. Don haka muna faɗa maka wannan a matsayin shawara insha Allahu ta'ala. Makonni biyu da suka wuce a wannan lacca mun yi magana dangane da ma'anar demokuraɗiyya, haɗarinta, sharrorinta, miyagun manufofinta, da kuma bambancin da ke tsakanin demokuraɗiyya da ainihin siyasa. Ya rage. Abin da ya rage yanzu shine bayani dangane da siyasa. Mecece siyasa? Menene manufofi na siyasa? Sannan menene dalilai ko kuma asalin siyasa a musulunci? Sai dai a nan ina son alakanta wannan lacca da abubuwa guda biyu. Abu na farko ita ce magana da na fara ishara a kai, bambanci tsakanin demokuraɗiyya da siyasa. Mun yi bayani dangane da bambance-bambancen, sannan kuma wannan ɓangare namu na lacca yau wanda za mu ba da ƙarfi a kan siyasa zai fassara mana haƙiƙanin abin da ainihin za mu gane bambancin. Mas'ala ta biyu ita ce, yanzu dai ka ji cewa demokuraɗiyya kafirci ce, babu shakka a kan haka. Ka ji kuma cewa demokuraɗiyya zalunci ce, kuma karo ce da shari'ar Allah. Kuma asalin waɗanda suka kawo ta sun kawo ta ne don su hargitsa bayin Allah, su hana su zaman lafiya, su zalunce su ta hanyar kashe rayukansu da cin amanar dukiyoyinsu da rugurguza ƙasa da makamantan haka. To sai ya rage, ina hukuncin musulmin da ya samu kansa a ya fito takara an tsaye da shi a ƙarƙashin jam'iyyu na demokuraɗiyya kuma an zaɓe shi, kenan ya amince da wannan abu a kokuwa? To jama'a, idan ba su manta ba, daga abubuwan da na karanto mana a cikin wani littafi da na zo da shi tun ranar farko, Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, مناقشه تعصيليه علميه هادئه لمساله الحكم بغير ما انزل الله، ويليه التحرير في مساله التكفير، وهي الفتوى المتاخره للامام ابن العثيمين رحمه الله. وانا اينهم واتو لتافي ده نزو ده شي تم ماكم فرقو ده ماكم ده يوچي ده كما يو نا كرنتو منا كدان ده ابوبون ده سكا فايچي منا cewa demokuraɗiyyar nan kamar yadda sauran tsare-tsaren mulki yake kafirci wanda ba musulunci ba, haka ita ma take, don haka ba ta da wani bambanci game da kasantuwar kafirci ce daga sauran ainihin mulki na gargajiya ko mulki na gurguzu na danniya ko makamancin haka. Kenan yanzu za mu fitar da wannan hukuncin a ƙarƙashin musulmin da ya hukunci da wani abu wanda ba Allah ya saukar ba. A aƙida ta Ahlus Sunna ba a kafirta wannan kai tsaye. Malamai suna da tafsilat waɗanda suka yi, wato suna da bayanai waɗanda suka yi. Daga cikin bayanan nan na karanto mana su a cikin wannan littafi, sai dai yanzu da ike ina so in yi gini akan wata matsala ne, sai in ainihin taɓa mana matsalar a taƙaice, da cewa mutumin duk da ya hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba, amma shi musulmi ne, wannan mutum kafin a kafirta shi sai an dubi, na farko yana nufin wannan hukunci shi ne daidai kuma shi ya fi cancanta ko kuma shi ya fi hukuncin Allah, sannan ba wani uzuri ne ko wani ta'awili ko wata larura ko wata neman duniya ta kai shi ga wannan ba. Idan kawai sake babu ƙaidi mutlaqan, yana ganin wannan hukunci na demokuraɗiyya ko na wata doka wadda ba ta Allah ba shi ne daidai, ba shi da wani ta'awili da zai, ba shi da wani uzuri, ba shi da wata hujja, ba wani abu da zai makale a kai ne nuna uzuri ko makamantan haka, kai tsaye wannan musulmi ya zama kafiri. To abinda nake so in yi ta'aliki a nan, duk abubuwan da kai matashi ko ustazu ko kuma ɗalibin ilimi za ka yi tunani, to ka yadda da cewa malamanka sun fi ka ilimi kuma sun fi ka sani sun fi ka dacewa. Waɗanda nake ishara da waɗannan malamai a wannan zamani su ne Al-Allama Abdulaziz bin Baz da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kuma Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu, da makamantan waɗannan waɗanda su ne mujtahidan wannan zamani. Ba sa kafirta kai tsaye mutumin da ya shiga harkar demokuraɗiyya ko ya riƙe mulki na gargajiya irin sarautun nan namu da muke da su a ƙasar Hausa ko ba a ƙasar Hausa ba. Ba sa kafirta kai tsaye mulki irin na danniya kamar irin Saddam da makamantansu. Ba sa ainihin kafirta kai tsaye wanda ya mulki irin mulkin soja da makamantansu, sai sun dubi waɗancan sharuɗa. To matuƙar ba waɗancan sharuɗa ne suka cika ba, hukunci yana nan akan cewa wannan abin da yake aiki da shi kafirci ne, amma shi kuma yana nan a matsayin shi na musulmi, imma ya zama jahilin musulmi, wato bai san ma'anar wannan abin da ya runguma ba, ko kuma musulmi mai ta'awili, ko kuma musulmi wanda ya zalunci kanshi, ko kuma musulmi wanda yake fasiki. Allahumma sai in har an kai ga cika waɗancan sharuɗa waɗanda kamar yadda na faɗi a laccan mu ta biyu ko kuma a laccan mu ta farko, na tsaya na tantance na karanto mana daga wannan littafi. Don haka kuskure ne kai tsaye ka jawo ayar wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna, kace duk wanda yake demokuraɗiyyar nan ya zama kafiri, kace duk wani sarkin gargajiya ya zama kafiri, kace duk wani mai mulkin gurguzu irin Jamal Abdul Nasir ko Saddam Hussein ya zama kafiri, kace duk wani dan kwaciyar mulki kamar masu ainihin juyin mulki sojoji sun zama kafirai. Wannan yana daga cikin kuskure. Ba a san wannan a cikin fatawar malaman Ahlus Sunna ba, wannan ta bayyana ne a cikin fatawar ƴan ikhwanul muslimuna a wannan zamanin, waɗanda ƴan ikhwanul muslimuna kuwa suna danganta kansu zuwa ga Ahlus Sunna ne, amma a haƙiƙani ba Ahlus Sunna ne da ke bin manhaji na ainihin malaman salaf ba. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su. Don haka jama'a kun ji, to ya rage wata mas'ala kuma daban wannan mas'alar ita ce shi yanzu wannan ya shiga cikin demokuraɗiyyar ya san kafirci ce kuma yana da yaqinin kafirci ce dalilin da yasa ma ya shiga saboda ya san kafircin ce amma shi kuma nashi hujjar shine so yake je ruguzata ina hukuncin wannan shin wannan yana daukar hukuncen baya da muka yi ko makamantan su wannan ya dauki wani salo ne daban shine yanzu shi wannan ya tabbatar da cewa kafirci ce kamar yadda sahabi bara'u dan azib suka je suna yakar kafirai sai suka je za su shiga wani hisn wato wani garu wani gari su kuma waɗannan kafiran sun kulle wannan ainihin kofa ta garu kuma sun tsaya a jikin kofar nan kofar ta kibuduwa an kasa karyata kuma an kasa shiga bara'u dan azib sahabi ne yace wa sahabbai su ciccida shi wato su dora shi a wuya su dora shi har ya hau can saman garu din ya haura ciki ya fada cikin waɗannan kafirai su yi gumurzu har sai ya bude sakatar kofar wannan sahabbai suka ce mishi a'a Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka yace a'a ba zai yi wa zauna sun ki budewa mu kuma mun kasa karyawa kuma mun kasa shiga ba yace sai ya shiga suka ciccida shi suka jefa shi kafiran nan suna sare shi suna dukan shi suna taka mishi mashi amma har sai da yunkure je ga sakatar ya bude musulmi na budewa shi sai galabai ta ya fadi ya suma sai da aka samu sara da suka a jikin shi guda 86 wato sai da suka katakata da shi kamar buhu sahabbai suka zauna likitoci daga cikin su suna dindinke shi ane mishi dorin karaya da sauransu don sun yi katakata da shi amma bai mutu ba wannan mutumin da ya tabbatar da cewa in ya shiga wurin nan zai iya mutuwa in ya shiga wurin nan akwai yiwuwar ba zai nasara ba amma kuma akwai dan kiris cikin tunanin shi cewa ta yi waye nasara ina kwatanta shi da mutumin da ya yadda cewa demokuraɗiyya kafirci ce babu shakka amma ya ce shi kuma zai shiga cikin ta ya je rusa ta ina kwatanta shi da haka a ƙarƙashin haka ba na ganin daidai ne a kafirta shi ba na ganin daidai ne a fasikantar da shi domin shi ba shi da wani ta'awili kamar yadda waɗancan suke da ta'awili ko suke da jahilci ko rashin fahimta kadai abin da nake cewa akwai hadari da rayuwar shi take fuskanta akwai hadari da addinin shi yake fuskanta akwai hadari da mutuncin shi yake fuskanta mutanen da zan iya kwatantawa da haka sune Susa Ahmadu Bello Sardauna Susar Dauna suna da yaqinin siyasar da aka kawo ta demokuraɗiyya kafirci ce ba su da shakka akan haka ba su yadda da ita ba ba sa son ta ina muka gane haka a cikin tarihin su an bayyana lokacin da aka yunkura za a ba su mulki tun farko 1950s aka kawo musu sharuɗa suka ce duk sharaɗin da aka kawo musu ba su karba ba mulki dama nasu ne abinda kuma suke yi a kasar kafin turawa su zo ita ce shari'a don haka in aka ba su mulki za su koma kan asali ne sai aka hana su da aka hana su sai aka koma ana ainihin ba ta kashi tsakanin su su Sardauna yan shari'a da kuma waɗancan da ke son in an ba ku sai dai ku tabbatar da demokuraɗiyya lokacin da turawa suka ga su Sardauna sun gallabe su amma kuma sun rasa yadda za su yi da su su Sardauna su kuma sun ki sassautawa akan ra'ayinsu sai turawa suka yi wani makirci shine sai suka hada arewaci da kudancin Najeriya sai suka kira wannan tsarin ainihin wato tsarin gamayya wato yanzu a gama kasar yadda yake an tabbatar da cewa to ai in an tafi an bar su Sardauna da waɗancan baƙaƙen arna na kudu ba za su yadda ai shari'a ba dan haka yanzu irin mulkin da za a gudanar a hada yadda babu makawa dole zai tabbata cewa sisar dauna ba za su samu tabbatar da abin da suke so ba koda su ma turawa ba su samu tsantsar abin da suke so ba hakika wannan shine ya jawo hade wannan kasa da ake jinta a matsayin ainihin Najeriya in ba haka ba yan kudu su ne sisik da su awolawo da makamantansu suna gwagwarmaya su samu yanci ne kowane irin mulki ma ya samu su yi domin kafin zuwan turawa su babu wani yanki da ake kiran shi kudanci ko ake kiran wani wuri jiha ko ake kiran wani wuri daula wadda take da tsare-tsare irin waɗannan dan haka a dai ba su mulki su kuma waɗannan kafin zuwan turawa suna da komai nasu suna da tsari suna da doka suna da shari'a wadda suke bi da shugabanci da kuma shugabanni a ƙarƙashin wannan sai su sardauna suka amince a hada su da waɗancan din da hujjar idan har an tafi an bar su in dai har ta zama ta cikin gida ne za ta yi musu sauki dan haka bayan an tafi an bar su suka dawo suka komo suka ce san ba su yadda da tsari na demokuraɗiyya ba a wannan lokacin ne domin a samu sassaucin tafiyar ta yiwu kada ƙasar ta tsage da kuma yakin basasa sai su sardauna suka kawo shawarar cewa to ai ga ƙasar Pakistan wadda asalinta ƙasa ce da ke cikin ƙasar India suka yanke suka ainihin wato kafata a je a dubo irin tsare-tsaren da suke bi na shari'a a zo sai a ɗabbaka shi a arewacin Najeriya in ya so mutanen kudu su kuma su sa wa kansu duk shari'ar da su ga dama wannan shine aikin da su sardauna suka yi suka je suka ɗauko tsarin da ake bi na shari'a da kuma gudanar da ita shari'a din a siyasa irin ainihin wadda bata sabawa ita shari'a din ba da suka zo sai suka samu kansu a wata tsaka mai wuya to amma wace hanya za a bi wajen zaben shugabanni wace hanya za a bi wajen zartar da masu zaben shugabanni a nan ne dole ƴan kudu suka rinjaye su wajen danno musu wannan tsari na demokuraɗiyya sai su sardauna suka ga tunda dai har sun yi nasara sun iya danno tsarin shari'a ya shigo arewa to za su iya yadda su karɓi tsarin demokuraɗiyya amma da nufin me da nufin su rusa shi to abin da yasa nace akwai hadari shine kowa yaga abin da yasa musu sardauna na'am in ka yadda zaka shiga demokuraɗiyya kamar yadda makamantan ni da irina da muka yadda da fatoyin malamai irin su Abubakar Gumi da ba su ce ku je ku tsaya takara ba dan komai ba domin shigarku ciki shine zai ja ku rusa abin ko kuma ku canza shi ya dawo asalin abin da ake so to rayuwar mu da irinmu tana fuskantar hadari domin su ƴan demokuraɗiyyar sun sha alwashin ko dai demokuraɗiyya ko su ko kai amma ba za su yadda a ce a zartar da shari'a tare da ainihin demokuraɗiyya ba ba za su yadda ko da shari'a ta gudana a ƙarƙashin demokuraɗiyya ba a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan ƴan kudanci ƴan demokuraɗiyya suka haɗa kai suka bi suka tsuntsunce su sardauna gaba ɗaya tsakanin dare guda da yini guda suka bi suka tsince duk inda suke suka kashe su kasan da yake Abubakar Gumi yana da wannan ra'ayin sunan Abubakar Gumi ne ya fara bayyana a series wato a jeren giyar waɗanda za a kashe saboda ƙiyayyar demokuraɗiyya da kuma manufar rusa shari'a amma Allah maɗaukakin sarki ne kawai ya tsada Abubakar Gumi sai zama shi da sunan shi ya fara bayyana shi za a fara kashewa sai zama kuma shine ya rayu kenan abin da nake cewa yanzu mutane masu ra'ayi irin su Sardauna irin su Abubakar Gumi irin su Abubakar Tafawa Balewa waɗanda ba jahilai bane malamai ne masana ba gidadawa bane sun san sharri da hadarin da ke cikin demokuraɗiyya kuma har suka gano daga cikin hanyoyin da za a iya bi wajen karyata shine a shiga cikin ta. To waɗannan mutanen baka da hujjar da zaka kafirta su, baka da hujjar da zaka ce azzalumai ne, baka da hujjar da zaka ce fasikai ne, kamar yadda baka da hujjar da zaka kafirta Bara'u dan Azib, baka da hujjar da zaka fasikantar da shi, tare da cewa wasu sun yi mushi hujja da aya cewa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku saka kanku a cikin hallaka. Yana jin wannan aya yace ba ma'anarta kenan ba, waɗannan mutanen basu ce ka kafirta ba, ka kima ka ki aiki da aya, basu ce kai ta'wili ba, basu ce ka zama fasiki ba, sai suka bar shi da irin tunanin shi, da tunanin mai yuwa manufar shi ta kai ga nasara, sai kuma manufar tashi ta kai ga nasara. Dan haka jama'a, wannan ra'ayin da kuma fahimta da tunani irin namu, to ya sha bamban da duk waɗancan maganganu da malamai suke akan wane ya yarda demokuraɗiyya ta fi komai, ko kuma ta yi daidai da shari'a, ko ta fi ta falala, ko ta fi ta dacewa da cancanta a wannan zamani, wannan ya kafirta. Allahumma sai in yana fama da jahilci ko ta'wili ko wani uzuri ko wani kwaɗayi da ya kai shi, anan sai a hukunta shi da zalunci ko fasikanci. Wannan tunani ne na cewa ba mu da wani uzuri da muke girmama demokuraɗiyya a kai, hasali ƙoƙarin mu rusa ta ne sai mu ce za mu shiga. To anan ba kowa musulmi za su tura ya je irin wannan aikin rusawa ba, ba kowa za a tura ba. Kenan idan ka dubi wannan tsarin da tunanin irin namu ya sha bamban da yadda take gudanuwa yanzu, duk sanda kawai ta zo sai a ce wane je ka tsaya ka wakilce mu, a'a, da ya je kwana biyu sai ku dawo kuna ƙunƙunin, ya sai motoci, ya samu gidaje, yanzu ya manta da ku, ba irin wannan ba. Za a tura wanda zai tafi rusa ta ne, ya kawo mata cikas, ya rugurguza ta, ya haddasar da rudani a cikinta har ta waye gari, ko ta fashe da kanta, ko kuma ta yi rikicin da yake dangin shi masu wannan manufar suna nan baya, su kuma cikin shirin dama da ta hargitse su karasa wargaza ta don a tabbatar da abin da yake daidai. Jama'a, wannan shine fagen da ni da irina muka fada. Kenan in kana son ganin irinmu, to su ne irin su Sardauna, irin su Abubakar Gumi, irin su Abubakar Tafawa Balewa, suna da yaƙinin wannan demokuraɗiyya kafirci ce, kuma dole sai an rusa ta. Duk yadda za a yi rusa ta nan, ko a yi mata fito na fito in an kai ƙarfi, in ba a kai ƙarfi ba fa a shiga cikinta a yi mata makirci da dasisa don ta ruguje. To irinmu kamar yadda na ce, baka kafirta mu akan wannan, ko fasikantar da mu, ko cewa mu masu ta'wili ne, ko 'yan neman duniya ne, a'a, 'yan ƙoƙarin tabbatar da manufa ne, ko da kuwa za ta kai ta hanyar makirci ne, domin Allah maɗaukakin sarki ya yarda wajen cimma manufar tabbatar da addinin musulunci, ko da za ka yi makirci ga maƙiya ne. Saboda hadisi ya zo sahihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alharbu khuda'a, yaƙi ɗan zambo ne, yaƙi ɗan yaudara ne. Wannan ita ce amsa ainihin abubuwan da zan faɗa mana, sai dai ina cewa a nan Najeriya qillatun qalilatun jiddan, ƴan kaɗan ne masu tunani irin wannan. Don haka waɗanda suka fi tunani na baya da muka gabatar su suka fi yawa, waɗanda sun yarda kafirci ce ko ba su yarda kafirci ba ce, ko sun jahilci kafircin ma da ke ciki, ko sun yi ta'wili, ko sun je neman duniya, ko makamantan haka, to waɗannan ba za ka kafirta su ba, sai dai ka fasikantar da su, ko ka nuna jahilcinsu da gwargwadon halin da suka samu kansu. Wannan shine ainihin abin da zan faɗi dangane da amsar wannan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Sai mu dawo magana dangane da siyasa. Mecece siyasa ne? Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, makon da ya wuce na fara bayyana mana cewa ba wani abu ne kalmar siyasa ba. Kalmar siyasa kawai abin da take nufi shugabanci. Shi yasa idan ba ku manta ba, a makonnin da suka gabata ne ta kawo kuskuren ustazai da zafin kai yake ɗiban su kai tsaye, sai su ce siyasa kafirci ce. Idan ka ce siyasa kafirci ce, sai a ce to wannan magana kai ta babu tafsiri shugabanci kace kafirci kawai abin da kake cewa kenan kana cewa shugabanci kafirci ne dole kai tafsiri wani irin shugabanci sai muka ce malamai ba sa cewa siyasa kafirci ce abinda suke cewa sai su ce as-siyasatu zalima al-kasrawiyya ko kuma su kira ta da wannan sunan da kaji muna ta kiranta demokuraɗiyya da larabci ko democracy da turanci ko makamantan haka to anan kam sai su faɗi kafirci kai tsaye ko zalunci kai tsaye ko fasikci kai tsaye amma malamai in suka ce siyasa kai tsaye abinda suke nufi shugabanci to mecece wannan kalmar ita kalmar daga sasa yasusu siyasatan sasa yayi shugabanci gashi nan alfazazi yake cewa wasasa bizakal khalqa linan wa shiddatan annabi ya shugabanci mutane sai yace annabi sasa ina ma'anar sasa annabi yayi siyasa gasuwa ga mutane linan cikin tausasawa wa shiddatan wasu kuma da tsanantawa wasu sai an buge su wasu kuma sai a lallashe su alfazazi yace da haka manzon Allah ya mutane siyasa kaga yanzu wannan kalmar da alfazazi ya amfani da ita ta zo ne a ma'ana ta lugha ta harshen larabci ma'anarta shine shugabanci sannan hadisi sahihi yazo cikin sahihul bukhari a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawan su sun kasance sune musu shugabanci kenan yanzu kalmar tasusu suna shugabantar su ta zo ne da ma'ana ta lugha shugabanci wato banu isra'ila malaman su da annabawan su ba komawa gefe guda suke su yi ta karatun attaura da injila kawai ba wasu yan iska suna shugabanci a'a annabawan ne da manzannin suke wucewa su zama shugaba khalifa governor director da makamantan su shine ma'ana kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum karanta alqur'ani idan Allah yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura akwai haske da shiriya a cikin ta sai ce yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu annabawa waɗanda suka miƙa wuyansu din nan ga Allah su ne suke hukunci da ita gasuwa war rabbaniyuna ko da ainihin bayin Allah waɗanda suke bin annabawa gasuwa ake hukuncin wal ahbaru ko bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi wa kanu alayhi shuhada annabawa da malamai da bayin Allah masu ibada suke daukar ainihin wato at-taura suna ainihin hukunci da ita hukuncin nan da ita da suke yi shine me wanda ya zina ya za a yi da shi wanda ya sata ya za a yi mishi wanda ya kaza ya za a yi mishi ashe anan in ka duba wannan wani aiki ne kari akan aikin malami mai wa'azi mai wa'azi wa'azi yake tashi yayi yace kaza haramun ne jama'a kar ku yi idan wani ya aikata sai wannan mai wa'azi ya kai ga danko shi ya fada mai hukunci mai wa'azi ya zama alkali idan ya kai ga zartar da hukunci to ya zama shugaba domin asalin hukunci ba a hannun alkali yake ba hukunci yana hannun wanda yake da shugabanci idan aiki yayi mai yawa sai nada wani mutum sai ya kira shi alkali sai zama alkalin nan yana yin wannan abin da yake ne da yawun wa da yawun shugaba karshe sai zama shugaba ne ya hukunta wani shi yasa zaka ga khulafa'u na da idan mutum yayi laifi laifin da ya kasaita in suka fusata akan tsayen mishi da haddi madadin su sa alkali ya zartar mishi da bulala ko yanka ko kisa sai su yi da kansu saboda dama asali abin a hannunsu yake kenan mun fahimci wannan wannan hadisin da yake cewa bani isra'ila annabawan su ke shugabantar su wannan ayar ta fassara mana suna shugabantar su ne da me da ainihin hukunce hukuncen Allah na at-taura wato ba wa'azi kawai suke musu ba idan kun gane wannan jama'a yanzu ma'anar kalmar siyasa ta fito a harshen Larabci shine me? Shugabanci, jagoranci. To wannan shugabancin na zalunci ne ko na kafirci? Daidai ne ko ba daidai ba? Mulki ne na gargajiya ko kuwa na shari'a? Murdiya akai ko danniya? Mulkin gidanka ne ko na makaranta? Mulkin ma'aikata ne ko na ƙasa? Duk za a iya cewa kana yasusu ahlahu, ya kasance yana shugabanta iyalin shi ko mutanen gidan shi. Huwa ar-rajulu siyasi fi ad-dawla, shine mutumin da yake shugabancin kasar. Huwa ar-rajulu siyasi fi al-mantaqa, a wannan yankin shine mutumin da ke shugabancin su, wato yake musu siyasa. Wannan ita ce ma'anar kalmar. Ita ce me ma'anarta? Daya da leadership, wato jagoranci. To amma muka koma shari'a fa, zan so in karanto mana daga cikin ainihin littafin Malam Abdullahi Gwandu, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bar ku ji abin da ya fara da shi a cikin wannan littafin nashi. Wannan littafin nashi gashi, Diyaul Hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam, ta'alifu Sheikh Abdullahi ibn Fodi. Kanin dan Fodi shi ya rubuta wannan littafi. Allah ya ji kammalan Shehu ya Musa, tsohon principal na ainihin UPE a nan Zaria, ya ainihin fassara shi ya sa mishi guide to administrators, wato jagoranci ga ainihin masu shugabanci. Wannan littafin Malam Abdullahi ya rubuta shi ne a lokacin da suka gama jihadi a ƙasar nan. Sai ya kintsa zai tafi ya aikin hajji, ya je godiya ga Allah, Allah ya ba su nasara. Amma sai ya ratsa sai ya bi ta Kano. Da ya je sai mutanen Kano suka zaunar da shi suka ce ba za su so ya wuce ba, har sai ya rubuta musu littafi a bisa yadda ya kamata a jagoranci jama'a. Tunda da ana mulki ne na maguzanci, to yanzu an zo mulki na shari'a. To shin shari'a an ce a yanke hannu, an ce a yi bulala, an ce a yi kaza, waye zai yi? Ko kuwa za a zauna ne fauda? Ma'ana kawai yanzu a anguwarmu duk wanda muka kama ya yi zina sai mu je mu kashe shi, ko mu je mu yi mishi bulala? Ko kuwa yaya za a yi da waye ya kamata ya shugabanci anguwarmu? Wato abin da nake so mutane hankalinsu ya dawo zuwa gare shi, ita shari'ar tana nan, to amma yaya za a gudanar da aiki da ita? Waye zai gudanar da aiki da ita? Yaya hierarchy, yaya za a tsara shugabanci tsakanin wane da wane da wane da wane? Ko kuwa kowa ya iya karatu kawai sai zauna a gidan shi ko a masallacin shi shikenan ya ci gaba da karanta wa mutane, yana zartan musu da wannan ainihin abin da yake karanta musu? Wannan shi ya kamata ka fara tunani a kwakwalwarka, shine zai kai ga to menene mafita. Wannan mafita ita ce za mu yi wa'azi a kanta a yau. Abinda Malam Abdullahi ya fara da cewa a cikin muqaddimar littafin nake so in karanto mana, yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima, ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Allah ya dadin tsira ga shugabanmu annabi Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi, Allah ya kara musu tsira da aminci. الحمد لله المنفرد بالحكم, godiya ta tabbata ga Allah, Allah wanda ya dayaitu shi kadai ne da hukunci. Watadabburi, Allah shi kadai yake jijjuya al'amura. Almustabid bil qada'i wat taqdiri, Allah madaukakin sarki wanda yake yin yadda ya so ta wajen hukunci da kuma tsarin al'amuran shi. Allazi shara'a al ahkama lil ibadi, Allah wanda yake tsara wa bayi ainihin hukunce-hukunce. Wa kallafahum bitanfidhiha, kuma Allah ya tirsasa wa bayi sai sun zartar da ainihin hukunce-hukuncen Allah. Liyub'idahum anidh-dhulmi walfasadi, domin Allah ya nesanta su daga zalunci da barna. Wa aghnahum bish-shara'i'il islamiyya, Allah madaukakin sarki ya wadatar da bayin shi da shari'o'in musulunci. Ani siyasatil kasrawiyya, daga siyasoshi karyayyu. Kaga bai ce daga siyasa ba, sai ya ce me? Daga siyasoshi karyayyu. wannuquli anil ma'qul, Allah madaukakin sarki ya wadatar da bayin shi da bin alqur'ani da sunna suka wadatu daga bin hankali da tunani. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidil kaunaini, Allah ya dadin tsiran shi da amincin shi ga shugaban duniya da lahira. Wa rasulihi, kuma shine manzon shi, ila saqilaini, zuwa ga ainihin aljanu da mutane. Allah ya turo shi bil huda wa dinil haqq, da shari'a da addinin gaskiya, liyuzhirahu ala ad-din kullihi, domin ya dora wannan addini akan dukkan addinai, walau karihal mushrikuna, koda mushrikai sun ki. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, Allah ya dadin tsira ga mutan gidan shi da sahabbai waɗanda suka yadda da shi, suka yi hijira, suka yi jihadi ba dan komai ba, domin tada addinin Allah da tsayar da hanyar Allah. Wallazina awaw wa nasaru, Allah ya dadin tsira kuma ga waɗannan waɗanda suka tarbi manzon Allah da shi da muhajirai, wa nasaru, kuma suka taimake su. Wattabi'ina, haka waɗanda suka biyo bayan su, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda. Wattabi'it tabi'ina, da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan waɗannan, ila yawmiddin, har zuwa ainihin wato tashin alkiyama. Kun ji shimfidar da malam Abdullahi yayi a wajen ainihin basmala da hamdala da salati da sallama. Ya ci gaba, to ba ainihin karatun littafin ne ya tara mu ba, a can ciki sai ya ce albabul khamis, babi na biyar shine nake so in karanto mana, inda ya ce fi siyasati shar'iyya, game da shugabanci na shari'ar musulunci. Kaga yanzu tunda mun fassara maka kalma as-siyasa, ka ji ma'anarta shugabanci, kenan yanzu ba sai mun ci gaba da fadinta a yadda aka saba fadinta da cewa siyasa ba, ma'ana shugabanci na shari'a. Kenan wannan yana nuna maka akwai shugabanci a cikin me? A cikin shari'a. Ashe wannan ya hukunta, wane ya iya karatun Qur'ani da fassara, wane ya iya hadisi da fassara, wane ya iya fiqh da fassara, ba wai kowa zai kame a masallacin shi bane yana karanta wa mutane yana fassara musu, in sun yi laifi ya zartar musu da hukunci. Dole sai an samu me? Sai an samu shugabanci a cikin gudanar da waɗannan dokokin. In ba haka ba, al'amarin musulmi sai ya zama fauda. Ina fata an gani. Wa alam, malam yace ka sani, annas siyasati nau'ani, siyasa nau'i biyu ce, wato shugabanci nau'i biyu ne. Zalimatun, akwai az-zalima, wato muguwar siyasa, haramaha shar'u, wadda shari'ar musulunci ta haramta irin wannan. Ita ce a harshen Turanci muke cewa demokuraɗiyya ɗin kenan, ko da Larabci democracy. Ita ce azzalimar shugabanci wadda shari'ar musulunci ta haramta ta. Wa adilatun, sannan akwai adila, tukhrijul haqqa min adh-dhalim, wadda za ta danne azzalimi, ta kwace gaskiyar da ya danne. Wannan kuma ita ce me kenan? Ita ce as-siyasatu shar'iyya, wa tadfa'u al-madhalim, sannan za ta rinka hana dukkan wasu hanyoyin zalunci. Wa tardu'u ahla al-fasadi, kuma za ta rinka gargadi da kwankwasar mabarnata. Fa shari'atu, to kenan shari'ar musulunci, tujibu al-masira ilaiha, tana wajabta dole a koma zuwa ga irin waccan siyasa. Shari'ar musulunci tana wajabta a koma ga siyasa, wato tsarin shugabanci wanda zai hana zalunci, ya toshe hanyoyin zalunci, ya kwankwashi mabarnata. Fa ihmaluha, watsi da irin wannan siyasa ta shari'a, yudayyi'u al-huquq, zai ainihin wato tozartar da haƙoƙi, wa yu'attilu al-hudud, kuma zai sa a daina aiki da shari'o'in Allah. Kenan yanzu kaga rashin aiki da shari'a shi zai jawo demokuraɗiyya ta samu wurin zama. Ita ce azzalumar siyasa, wadda azzalumar siyasa za ta ba da dama akan tozartar da haƙoƙi, ba za a baiwa mutane haƙoƙinsu ba. Yanzu 'yan Najeriya ba su da haƙƙi a matsayinsu na mutane,
yanzu ba wanda ke rayuwa a matsayin ya rayu a matsayin shi na mutum ya samu iska lafiyayya ya shaka, ya samu lafiyayyen ruwa ya sha, ya kwanta a wuri kyakkyawa, ya rayu a matsayin dan adam mai yanci, ya shiga ya fita ko ina ba tare da tunanin za a kashe shi ko a harbe shi ko a kwace dukiyar shi ba. Dan Najeriya ba shi da ikon da zai kada duk sanda ya so ya yi tafiya a duk inda ya so, ba zai yiwu ba. Ba wanda zai iya tashi yanzu karfe 3 na dare dillarura ya kama hanyar Kano ko hanyar Lagos, dole sai yana kintatar lokaci. Saboda me? Saboda zalunci da barna sun yi yawa, saboda an samar da muguwar siyasa. Ina fatan an gane wannan. Malam sai yake cewa wa yajra'u ahlal fasad, kuma watsi da siyasa ta shari'a za ta ba da ƙarfin gwiwa ga mabannata. To amma sai malam ya ce wattawassu fiha yaftahu abwabal mazalim, budawa kuma fadadawa zurfafawa wuce iyaka game da shari'a ta musulunci, kuma wato siyasa ta shari'a, wannan kuma shi ma zai iya bude kofofi na zalunci. Shi yasa kaga sayyidina Umar bai budada ba, yana zaune gwamnan shi ya zo Madina, ma'ana ya zo capital city kenan, sai zo da sabuwar daduma sai ba matar shugaban kasa tsaraba daga Azerbaijan daduma sallah duk government house duk villa duk gidan gwamnati na Umar babu daduma. Umar sai ya shigo ya ga matar shi tana sallah akan daduma, sai ya tsaya tana sallah mai wayi ce ina ta samu wannan daduma, sai ta ce gwamnan ka ne wani ya zo min da ita tsaraba daga Azerbaijan, sai fuske ta yaje ya same shi, ina ka samu daduma, me ya hada ka da ka dauko daduma ka bai wa ainihin matata? Sai maka mishi daduma, sai ce ya koma ya mai da ita inda ya dauko ta. Daduma ta sallah wadda har yanzu bata wuce naira 5,000 ko 10,000 ba. Sayyidina Umar bai yadda an bude da a wannan fagen ba, don me? An zo a yi aiki ne ga mutane wajen zartar da hukuncin Allah, ina ba a samu dukiyar da za a yi ta yalwatawa akan haka? Ko kun fahimta jama'a? Domin kai da kake shugabancin baka da wani bambanci da su, babu wani dalili da ya baka izini ka ci daga dukiyarsu irin abin da ba shi suke ci ba. Nan ma wani gwamnan ya zo da tsarabar biskit mai zaki gidan Sayyidina Umar, biskit ne da dabino da sukari ake hadawa ana yin shi. Sayyidina Umar yana zaune sai aka kawo mishi katon-katon, sai ya dauka yake sai ya ji zaki, sai ya ce wannan gwamna nashi duk kasar Azerbaijan ana cin irin wannan biskit? Sai ya ce a'a, sai dai gidan gwamna. Sai ya ce to ka koma da shi ka ciyar da musulmi abin da kake ci a gidanka. Yawwa, haramun ne. Kai ne gwamna kana hawa irin motar da ba ita suke hawa ba, kana kwanciya irin gadan da ba shi suke kwanciya ba, me dalili akan haka? Albashi da za a sa ma kawai za a sa maka kafafan wanda kawai zai dauki nauyin wahalhalin rayuwarka ne, amma in aka bude dafa to zalunci ya shigo cikin ita siyasa ta shari'a din. Ku fahimci maganar bude dawar shine me? Ka ci abin da ba shi talakawan suke ci ba, ka sha nau'in ruwan da ba irin shi suke sha ba. Jama'a, ku je kasar Saudi Arabia, waɗanda suke kokarin gwada siyasa din ta shari'a, ka gani ruwan da talaka adina yake sha, adina matsiyaci na ƙarshe a Saudi Arabia irin shi ne sarkin kasar yake sha. Ba wani ruwa da zaka ga an rubuta royal, wannan ruwan da zaka siya riyal ɗaya a cikin roba, shugaban kasar ba wani ruwa da ya kai wannan daraja, ai wanda ya wuce wannan daraja wanda za a ce shi zai sha, a'a, sai dai kawai wannan ya sha na kamfani kaza, wannan ya sha na kamfani kaza, amma duk ruwan kasar kudin shi ɗaya, duk fantar da ke kasar daraja ta ɗaya. Ya kata kenan. Motar da shugaban kasa ke hawa ko gwamna tana da yancin kaje ka sai irin ta ba ta da tsada rigar da shugaban kasa ke sawa duk tsadarta ta kai tsadar tsiya riyal 300 no ne riyal 300 naira 12,012 to wannan rigar wanda yafi kowa kaskantaccen albashi zai iya siyan guda 10 duk wata ya sa irin ta saboda haka sai kaga duk rigunan da suke sawa sai wanda ya ga dama a cikin ganin daman shi ya sa mai arha dan haka duk wanda kaga yana rayuwa a cikin wahala a kasar to akwai wani dalili wanda dalilin yana komawa zuwa gare shi babu wata waya babu wani handset da za a ce wannan sai su yallabaiwa ne handset din da shugaban kasa yake bugawa yake da irin shi zaka iya zuwa ka je ka siya babu wani sukari ko madara wanda shugaban kasa ne zai sha wani ba zai sha ba babu wannan saboda zaka samu wanda ke da karamin albashi yana karba abin da bai gaza riyal 17,000 ba mai karamin albashi kenan kowane riyal 1,040 kenan ta Najeriya to 40,000 so 17 wannan shine karamin mai karba albashi dan haka zaka je ka samu malamin primary ne da ke fara karantawa daga karfe 9 zuwa karfe 12 sai a kawo 17,000 a bashi sai ka buga 40,000 na Najeriya miliyan nawa 610,000 a duk cikin kwana 25 za a kawo 610,000 a baka kai malamin primary ko nursery da aka sai ga kowa yayi tafkeken ciki yayi katan duwawu yana tafiya yana haki kuma kowace irin mota mutum zai hawo yana kuma rayuwa cikin mutunci sannan wasa da dariya ne tsakanin shi da ƴaƴan jama'a baya jin haushin su babu wasu littafai da za a kawo ya kwana da su iska ba za ta yaya kwanan masallaci ya tattara ya je ya siyar ko kuma kwanan makaranta ba baya bukata duk dan da ke kasar ana bashi ilimi kowane iri kyauta duk dan da ke kasar za a bashi ilimi in dai dan kasa ne to duk irin ilimin da ya cancanta kyauta za a bashi tun daga fensir har kirina har littafi har komai babu wani dalili da zai sa a karbi ko kabo a hannun shi za a dauki uniform a bashi idan kai baban shi ne kana da wani style to ya rage maka in ka je siye kuma riyal 30 ne shine naira 120 duk bala'in tsadar uniform shine naira 120 ne to yanzu irin wannan zai sa me zai sa adalci da soyayyar juna shi yasa sai ka je ka ga suna yabawa shugabannin su ne musu addu'a kuma ba wanda yake sha'awar ya kai ga mulki domin mai mulkin matsala ne domin duk abin da mai mulkin ke ci ko ya sha to irin shi kake ci ko kake sha gaba daya daga gona daya ake kyankyasar kajin da shugaban kasa zai ci da talakan kasa zai ci ina fata an gane to budadawa wucewa game da ainihin siyasa ta shari'ar yana tabbatar da me yana tabbatar da zalunci wa safki dima kuma yana kawo zubar da jini wa akhdh al amwal bighairi shar'i sannan kuma yana jan diban dukiya ba tare da shari'a ba kenan jama'a yanzu ku gane magana da muke yanzu muna da abokai waɗanda suke da kishin addini sai suka je suka shiga wannan demokuraɗiyya amma ba da irin manufar da mu muke cewa a shiga ba sai suka shiga da wata irin manufa wadda yanzu abotan mu ta rabu saboda me saboda sun koma sun kwashe gemu sun koma sun take wando sun yi isbali sun koma dukiya kawai suke kokarin tarawa to ba irin wannan ce siyasar da muke cewa ai ba kenan koda an kafa siyasar ta shari'a shi mai mulkin ba zai zama mai arziki ba sai dai in yana da wani kamfani dama can da yake da shi a gefe guda to dan nan ne zai iya zama mai arziki domin ba haka ba jama'a sayyidina Abubakar ne Siddiq shekara biyu yana shugabanci da ya zo rasuwa sai ya kira Aisha ya ce ina roƙonki arziki na yi mulki na shekara biyu kuma an yanka min albashi na ci akwai dukiya da nake da ita wadda gona ce, ina roƙon ina rasu da su to. An tabbatar mishi da khalifanci, sai aka sanya mishi albashin da bai ishe shi ba, sai yaga kuma ba zai sata a dukiyar gwamnati ba, yana da ƴaƴa yana da mata da yawa, gari na wayewa, sai ɗibo atamfofi da kaya ya taho dillanci. Sayyidina Umar suka ya ganshi, ina zaka je? Yace zai tafi ne neman abinci. To shugabancin fa yace a, sai da daddaren ya zauna sai ya ci gaba da sauraron jama'a. Yace a, to ai al'amari zai tozarta. Inda rana matsala ta taso fa yace to ai kun sa min abin da ba zai ishe ni ba. To menene zai ishe ka? Sai aka koma aka sa mishi abin da zai ishe shi da gwargwadon iyalan shi. Dan haka Sayyidina Abubakar wannan abin da aka sa mishi keke da keke ne, bai rage komai a ciki ba. Amma akwai cikin dukiyar da Allah ya rage mai, a cikin waccan dukiya ta shi akwai gona. Shine ya kira Aisha. Aisha da ta tashi, da yake kwararriya ce wajen lissafi, sai ta lissafa kudin albashin da aka rinka baiwa Abubakar a shekara biyu. Sai ta gano Sayyidina Abubakar in an hada salarin shi gaba ɗaya da alawansu da ya samu a shekara biyu kaza ne. Sai ta kiyasta kudin gonar, sai ta ga kudin gonar ya fi kudin albashin da ya ci. Kuma gashi ya zo mutuwa ya ce a ɗauki gonar a baiwa musulmi ita. Shine sai ta ce wallahi ba Abubakar ne ya ci riba da wannan mulkin ba, amma musulmi ne suka ci riba da shi. Domin sa Aisha ba su gaji komai ba. To jama'a kun ga ashe ire-iren wannan mulkin. To irin shi ne abin da ake kira as-siyasatu shar'iyya. Sai ya ce falidha, to saboda tsoron irin wannan barnar wadda za ta ja wani ya fadada ko ya ji dadin da ba shi talakawa suke ji ba, farrata ba'd al-ulama, sai aka samu wani cikin malamai sai ya zake ya wuce iyaka, wa mana'u hadha al-bab, suka ce wannan kofa ta siyasa gaba ɗaya a hana ta a kulle, zannan minhum, zatan da suke yi annahu manafil liqawaid ash-shari'a, suna zatan wannan gudanar da shugabanci da sunan siyasa to ya saba wa tsarin shari'a. To ku saurara da kyau ku ji maganar da na dade ina fadin ta ga masu sukar kalmar siyasa, cewa walam ya'lamu, basu sani ba anna inkarar siyasati shar'iyya, musun shugabanci irin na shari'ar musulunci, raddul linnususi, to tunkuɗe nassoshi ne waɗanda suka zo Qur'ani da hadisi. Domin da Allah ya ce wa Adam inni ja'ilun fil ardi khalifa, ya ce zai sanya mayau wanda zai khalifanci a bayan ƙasa. Me ma'anar khalifanci? Shugabanci, jagoranci, dokokin da Allah maɗaukakin sarki ke so Adamu zai biya zartar da su, shi ne ya zama wakilin Allah akan bayin Allah. Nassoshin da suke maganar annabi Dawuda ya yi shugabanci, annabi Suleimana ya yi shugabanci, duk waɗannan zaka ce shugabanci na zalunci suka yi? Wane irin shugabanci suka yi? Na shari'ar Allah. To in ka zo kana duban cewa dukkan siyasa koda ta shari'a ce haramun ne, malaike cewa kana tura nassoshi kenan. Wa taghlizun lil khulafa, kuma kana kausasa magana ga khulafa'ur rashidun, su Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu. Wa afrata ba'dul juhali, to sai kuma aka samu wasu jahilai su kuma suka ƙara zakewa fiha game da ita harkar siyasa din. Wa ta'addu hududallahi, suka ainihin wato ƙetare haddodin Allah. Wa kharaju min qanunish shar'i, suka fita daga tsari na shari'ar musulunci. Ila anwa'i zulmi, zuwa ga nau'uka na zalunci. Wal bid'a, da ainihin bid'a. Zannan minhum, su kuma abinda suke zato. Abinda ake nufi anan, can wasu malamai da suka tsoraci kada zalunci ya shigo, me suka yi? Sai suka ce to kada a yi siyasa gaba daya. Nan kuma wasu jahilai da suka shiga cikin siyasa ta shari'a, su kuma sai suka ga yo ai an ce ayi adalci, ga komai a hannunsu yake. Dan haka sai suka zake, sai suka bude wa kansu kofofi na zalunci. Su abinda suke zato
أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصالح الأمة وأبن الشريعة وتسياسة الشريعة تاتكايتوني كوي غمد الشوغة بانشن جماعة دكوما جارة والأمة أبن سكيسو معنى تيتي نايمسو روانا كاومسو دع أبن سكي بكاتا نايمسو إيه توكونا ذالين شيسو باقومي wasu jahilan sai suka fahimci haka ko kai musu adalcin kuma haramun ne kai zalunci jama'a kun fahimci wannan da kyau dan haka sai malam yace wa huwa jahalun wannan jahilci ne wa ghalatun fahishun kuma wannan kuskure ne mai yawa yarudduhu ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wannan ayar ainihin ta isa ta rugurguza irin wannan addini ya cika dan haka me ake nema daga gare ka sai ka dauko shi ka yi shi yadda yake koda a shugabanci kai wa mutane adalci ka ba su duk abin da ya kamata ka ba su ba dalili bane kuma sauran ka cinye ko kun fahimta jama'a kun san yara an aka bashi buredi ya raba wa sauran in ya babba kowa dai dai in ya rage guda uku to yayi al-siyasatu al-ja'ira kenan ina fata an gane a wannan da ya rage ko a aje shi in bukata ta taso a sanye da ba'i da shi ko a koma a sake rabawa jama'a jama'a sayyidina Umar na shugabancin su su jama'ar me ya faru sai yunwa ta daki kasar gaba daya sai zama talakawa ba sa iya cin buredi da miya ba sa iya cin buredi ko gurasa da mai mai da zaka dangwala wa buredi ko gurasa baka da shi amma ga gurasa akwai mai a gidan gwamnati wanda gwamnati ta yi mishi approval a matsayin shi na me na shugaba shi ma sai ya daina ci da mai sai ya koma yana ci kamar yadda talakawa suke ci to wannan shine shugabanci kenan yanzu waɗannan waɗanda suke cewa musulmi ne su ko ahlus sunna sun je sun shiga irin wannan siyasa ta zalunci amma sai mu gansu da narkan motoci da sunan me a office ne aka halatta musu waɗannan motoci eh talakawa za su samu damar hawa motocin da suka dace su hau babu ba sa shan ruwa sai wani iri sai ruwan da ke cikin kwalba ko ruwan da ke cikin roba a yayin da talaka yana nan fiyo wata ya fi karfin shi ruwan famfo ya fi karfin shi ruwan rijiya ya fi karfin shi to haramun ne gare su irin wancan ruwan da suke sha zalunci ne bai halatta ba domin abin da aka ce sayyidul qaumi khadimuhum ma'ana wanda ke shugabanci hidima ya tafi wa jama'a yaya zai yi boyi ya sha miyar dage-dage a bisa zaɓin shi mai gidan kuma ya sha lami ba a haka ya so ba a ce boyi ya fi mai gidan jin daɗi a gidan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yaudara ce kawai in aka zo za a yi wani taro sai kaga irin waɗannan 'yan demokuraɗiyya wai sai ce talakawa su shiga inuwa wai su sai tsaya a rana nauni guda ne a ci gaba a haka inda gaske ne gidan shi mu ga ba wuta gidan talakawa da wuta amma ya aka yi a akwai wani direct line wanda in dai wuta za ta shigo garin dole sai ta zo gidan shi in babu haka fa za a tashi generator nan da kudin shi ne wanda yake kasuwanci kafin ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa to sai a kunna generator ya ba duk garin ko duk kasar in babu haka fa gidan shi ma a kashe shine abin da Umar yayi ga gurasa a gidan gwamnati ga miya ga mai amma talakawa ba su da hali a kudurarsu su ci da mai sai ya ce shi ma haramun ne ya ci da mai Abdullahi Gwandu mai wannan littafin kanin dan fodiyo kamar ka ce yanzu shine gwamnan Kebbi kenan wanda Kebbin a wancan lokaci ita ce Gwandu ta fi jihar Kebbi fadi a yanzu domin jihar Niger ta yanzu tana karkashin Gwandu ne gaba ɗayan jihar Niger sannan bangare mai girma na Benin Republic yana cikin Gwandu ne
amma a cikin gidan gwamnati ya yi sallah a zahar, bai washi za ta dama mishi fura zai sha, sai aka samo gudan furar babu nono. Ta ce mishi ranka ya daɗe babu nono yau a government house. Babu nono a government house. Sunanta Katambali, sai ce mata Katambali in babu nono sai a dama da ruwa. Fulani nawa ne da shanu a ƙarƙashin Gondu Emirate, wadda za a je a murɗaba Fulatani a je a ɗauko a zo gwamna mai girma gwamna ya sha, amma zalunci ne. Gwamna ne a Gondu, amma jama'a albashin shi bai wadace shi ba, amma fa akwai kuɗi a gwamnatin, amma abin da aka sa mai kenan sai ya haƙura. Kuma waye shugaban ƙasar? Ɗan shi ne. Sarki ya tabbata ga Allah, Bello ne shugaban ƙasar. Bello ne shugaban ƙasar, domin Shehu ya mutu da daddare za a yi mubaya'a. Ashe su king makers ɗin, waɗanda ke zaɓen sarki, waɗanda za su zaɓi wane ne zai zama khalifan Shehu, ashe ba sa son Abdullahi ya hau. Sai suka rufe dukkan ƙofofin gari na Sokoto, sai suka ce duk wanda ya zo zai shigo. Aka ce wa masu gadi kowaye, suka ce har Abdullahi, aka ce kowaye kada ku bar shi shigo sai gari ya waye. Da daddare sai suka naɗa Bello. Da aka yi sallar asuba, Abdullahi a nan ƙofar gari ya yi sallah, a nan ya kwana. Gari ya waye aka buɗe, an yi sallah asuba, Bello yana zaune yana karɓan mubaya'a, sai ga Abdullahi ya shigo, ƙanin uban Bello, ƙanin Shehu kenan. Da su aka yi jihadin. Sadara paragraph na biyu na wannan littafin da nake faɗi, in ka ji kalmomin da yake faɗi, da su aka yi jihadin. Sannan Bello yana ina? Bello yana ɗan mitsili, suna cikin bala'i, ana bugawa da sarkin gobir aka haifi Bello. Ma'ana Bello yaro ne ma ba a sha wahalar duka da shi ba. Su waye manyan wahalar? Su ne su Abdullahi. Sai Bello shi ya san waye Abdullahi, sai ya miƙe, don kanin uban shi ne kuma malamin shi ne. Sai ya miƙe sai ya ce zauna, kai ne amirul mu'minina, ba za ka tarbe ni ba, koma ka zauna. Ya zo ya mai sallama, ya miƙa mishi hannu, ya ce na yi maka mubaya'a. Sannan ya koma ya ja baya, ya zaman tahiya a gaban shi, don shugaban shi ne. Wannan shi ne Abdullahi Gondu ke. To me ya faru? Ɗan shi ne yake shugabancin kenan ko? Shi kuma shi ne gwamna, amma ka ji an dama mishi fura da ruwa. Jama'a ka ji fa, ma'ana yanzu ba wai ɗanka ne ke shugabanci ba, ko 'yar matar ko 'yar shugaban ƙasa kake aure yanzu ka fi ƙarfin ka sha. Yogurt ma ƙarya ne, sai dai original fresh. Amma jama'a ba sa cin haram. To ba nan ba, ba wannan ne zai baka mamaki ba. Menene sanadin mutuwar Abdullahi? Shi ne na fara gaya muku, albashin shi bai wadace shi ba. In kuwa je ya ce wa Bello a yi min kaza, za a yi mai nan kai daɗe, a yi min alfarma, a yi min promotion. Balle ɗan shi ne, almajirin shi ne, amma bai je ba. In gari ya waye sai je yana bin talakawa, waye ke da noma ya yi mishi. His Excellency governor ne, talakawa yake bi kwararo-kwararo a cikin garin Gondu, wa yake da noma, wanda yake neman ɗan ƙwadago, ga mai girma gwamna a ƙofar gidan shi ya zo. Sai ka fito sai ka bashi, saboda dukkansu sun san adalci ne, ba wani magana. Ha, ɗan kai daɗe, ina zan iya baka aiki? Ba wannan bata taso ba. Duk ƙarya ce da munafunci take damun shugabannin da talakawan gaba ɗaya. Dan me ba za ka bashi aiki ba, ba da haka zai rayu ba? Kwarai da gaske wannan zai zuba mai da girma? Ba zai zuba mishi da girma ba jama'a. Ai shi yasa na ce ƙarya ce da munafunci jama'a.
aiki naje nema office din wani commissioner jama'a sanarwa akai ga aikin na gani kuma na san na cancanta aiki na ne ba wai karba zan yi karba irin yadda dan kwangila yaje karba ya share wani aiki na ne jama'a gashi an sanar za a yi sai naje dukkan sharuɗa da ka'idoji sai da na kai da na kai gare shi muna zauna office sai ce amma kai kana babban malami zaka shiga irin wannan harka me hada ka da irin wannan harka nace misha duk girma na ban kai annabi dauda ba kuma wannan harka annabi dauda yake yi har annabi ya yabe shi yace baya ci sai daga gumin hannun shi to menene laifi na ina gaje shi ya zama ina da aiki nazo neman aiki to da yake akwai imani tattare da shi nan sai ce wallahi gaskiya ne kuma na yi kuskure ma'ana abinda mutanen zamani yanzu suke gani me yasa kamar ni ina mai wa'azi ina limami ina kaza kuma zan zo in share shagona da keken dinki ina dinki sai ka ce ai zaka ji nauyin ka ba malam dinki ai zaka ji nauyin ka ba malam faskare wannan munafunci ne da ya zai rayu munafunci ne kuma rashin gaskiya ce corruption ne Abdullahi Gwandu sai ya karbi huda ko kwadago ya je yayi musu ran nan sai ya karbi girbin dawa na wani talaka akan za a bada sule daya zai je girbe mai dawa yana girbin dawar gatari ya buga a kwauri jini ya ci gaba da zuba sanadin mutuwar Abdullahi Gwandu kenan His Excellency ya karbi girbin dawa sule za a bashi illa asar ta yi sulan da bai ci ba kenan jini ya ci gaba da zuba ka gaya mun me yasa Allah ba zai albarkaci mutanen nan ba sun tsare wa Allah amanar da ya ba su Allah ya tsare musu mutuncinsu da addininsu kana ga duk yadda ta lalace yanzu a kasar har yanzu ƴaƴansu ne suke kai labari duk yadda ta lalace su ƴaƴan ba albarkacin su kansu suke ci ba albarkacin waɗannan mutanen kirkin ne karanta Sa'id ibn al-Musayyib yana tara ƴaƴan shi yakan ce musu zan ci gaba da bin dokar Allah zan ƙara matsawa saboda Allah ya tsare mini mutuncin ku sai yana karanta musu wa kana abuhuma saliha idan kai mutumin kirki ne Allah ba zai taba cin amanar ka ba ko a bayan ka sai Allah ya kiyaye mutuncin ƴaƴanka waɗannan mutanen jama'a sun tara duniya sun kuma ga duniya amma ba su yadda sun ci ta da nufin zalunci ba halacca ta da ne na sa mata jihadin dan fodiyo ba hawan daushe ba ce na kawo muku tarihin shehu wace sana'a shehu yake shehu yana kiwon kaji yana na ƙananan bisashe awaki da tumaki yana kiwon shanu shehu sannan kullun gari ya waye bayan ya karantar da hantsin aka tashi me za a yi sai a je sai a siyo kaba sai a zo a tufka igiyoyi na daura raguna sai a je a siyar in aka siyar sai a kasafta kudin kashi uku a yo ce fa ne da daya kuma me a je a siyo kaba din ita ce raw material wanda za a yi gobe daya kuma fa sai ce a kai ta masallaci a taimaki addinin Allah jama'a waɗannan su ne mutanen kirki kuma waɗannan su ne waɗanda ake koyi da su kuma me suka yi ƴan siyasa ne ina ma'ana ƴan siyasa masu shugabanci ne amma matsala ce ta faru an haife mu ne cikin ƴan siyasa azzalumai waɗanda ke siyasar zalunci waɗanda ba su san komai ba sai zalunci shi yasa sai kawunan matasa sai ya buga da an ce siyasa sai ya dauka wannan zalunci ce saboda bai taba ganin siyasar adalci ba amma wallahi jama'a idan kana karanta tarihin waɗannan bayin Allah zaka ga cewa ba malamai ne suka koma suka zauna a zaure ba malamai ne da suka fito su suka tsara yadda za a yi shugabancin kuma suka zo suka yi a aikace kuma suka nuna wa duniya adalci to abin da nake cewa jama'a idan yau shekara 200 an yi irin wannan shin kenan akwai yiwuwar a ce ba za a sake maimaita irin wannan ba na sake maimaitawa domin mun ga jikan shehu jikan bello sardauna mun ga ya kwatanta haka
Sardauna ya gama rayuwa kakab, ashe Sardauna bai da ko kwabo. Waye ya taba tunanin mutumin da ya kai matsayi irin na Sardauna, ashe bai da ko kwabo, bashi da ko kwabo, bashi da kotaro. Hasali mutuwa ya da overdraft, bashi ne ake bin shi a bankin. Wanda ya faɗi wannan sirrin shine wanda ya kashe Sardauna, shine Agui Ironsi. Ya kashe Sardauna da tunanin Sardauna ya saci dukiya, yaje ana bincika gidajen Sardauna guda nawa ne. Sardauna bai da gida ko kwa daya. Wannan gidan da kake gani Arewa House ba gidan shi bane, gidan gwamnati ne, ba personal house, gida ne na gwamnati, ma'ana na gwamnatin jihar Arewa. Shi yasa yanzu aka sawa Arewa House, ba na Sardauna bane, amma Sardauna ne ya zauna shi ne sai aka ce gidan Sardauna. Sardauna bai da gida ko kwa daya, Sardauna bai da fili. Sarki ya tabbata ga Allah, to me yiwa ya tara kuɗi ne yana da wayo, sai aka je bankin sai aka ga ai ma ya ci bashi ne kafin wata yayi. Kaga shine wakana abuhuma salihah, da iyayen shi suka zama mutanen kirki ne, sai Allah ya fitar da wannan jinin a jikin shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To kun ji abin da malam yake cewa. To annan sai malam yace wata wasatat ta'ifatu, sai aka samu wasu mutane sai suka zama ƴan tsakatsaki. Kun dai ji yadda wasu suka zama saboda muni da suke tsoro da sharrin siyasa ko, sai suka ce gaba ɗaya a toshe kofar siyasa, ba wata magana siyasa. Wasu kuma wawaye da suka shiga ciki da sunan shari'a sai suka yi me, suka yi ta zalunci. Sai malam yace sai aka samu ƴan tsakatsaki, fa jama'at baina siyasa wa shari'i, waɗannan mutanen sai suka hada tsakanin siyasa da kuma shari'a. Qama'atil batil, sai suka yi amfani da wannan ainihin siyasa sai suka datse zalunci. Wa nasaratil haqq, waɗannan mutanen kuma suka taimaka wa gaskiya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah ke shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakkiya. Jama'a wannan dishin fuda ce fa akan siyasar. Sai shi Abdullahi ya ce wa fil babi 13 faslan, akwai fasli 13 akan siyasa. Me ma'anar siyasa? Menene dalili akan mashru'iyyatu siyasa? Gashi ya ce al faslu al awwal fi ma'anaha, me ma'anar siyasa? والدلاله على مشروعيتها من الكتاب والسنه, مي دليلي اكن سياسه ا cikin القران da sunna. Tashi sai ya ce wa ma'anaha ra'yu masalih al ibad, ma'ana shari'a siyasa. Jama'a kun san duk ma'anonin da muka yi dazu na menene na lugha a shari'a, an aka ce siyasa me ake nufi? Abinda ake nufi shine ra'yu masalih al ibad, kula da abubuwan da za su gyara rayuwar bayi. Wadar'ul mafasid, da kuma tunkuɗe barna. Bil kashfi anil mazalim, ta hanyar buɗe duk wani zalunci a tona asirin shi. Bi adabin, da ladubba, da tsari. Tubayyinul haqq kal hukumi bil qur'ani min ghairi iqrarin wala bayyina, wa akhdhi ahli sharr bituham wa tahdidil khasm wa darbihi idha zahara innahu mubtilun wa su'ala an al-ashya ala surati al-hiyal. Sai ci gaba da bayani dangane da manufofi na shari'a. Manufofin su ne me? Na farko hukunci da al-Qur'ani. Na biyu duk mutumin da aka gane masharranci ne a tuhumce shi, a gargade shi, in ya kai a dake shi a dake shi. Sannan duk wani abu da ake zargin wani ba nashi bane, a je a kwato a dawo da masu wannan haƙƙi haƙƙinsu. Kenan yanzu in kun fahimci waɗannan bayanan da kyau, waɗanda ba so nake in tsawaita a kansu ba. Ma'anar siyasa ita ce me? Shugabancin da zai aiki da Alƙur'ani da Sunna, domin ya hana zalunci, ya tabbatar da adalci, ya kawo wa bayi biyan buƙatu game da rayuwarsu. Jama'a Najeriya ƙarya ne a ce babu wadata. Duk abin da Allah ya mai da shi arziki ga wata ƙasa take alfahari, to mu wannan abun ɓangaren arziki ne, ba shi ne kaɗai arzikin ba. Amma a cikin yunwa mutanenmu suke, a cikin fatara, babu tsaro, komai ya lalace jama'a. Jama'a ku dubi sharri ya kai sharri a ƙasar nan za a haƙo man fetur. Amma dun Najeriya ba za a tace shi ba. Sai an kai shi ƙasar waje an tace, sannan sai a sake dawo mana da shi sai mu siya. Shine sawar da rogon ba ƙauye kenan. Ya ɗauki buhu guda ya je ya siyar a kasuwar Bariki, a kasuwar birni. Sai kuma ya siyo na naira 10 a leda, sai ya tawo da matar shi tsaraba. Haka mutanen ƙauye suke yi. Buhu guda zai ɗauka na rogo ya kai kasuwar Sabon Gari ya siyar. Amma in ya ga an kasa da fafar rogo sai ya siyo na naira 10 kuma sai ya kawo matar shi tsaraba. To abin da ake kenan yanzu a ƙasar. Matatan man fetur na Najeriya sun kasa aiki. Me yasa an tashi ba da kwangilar sai a ba ƙanin wane, sai a ba ƙanwar wance, sai a ba sirikin wane, in ya fara sai ya bari, sauran kuɗin sai ya cinye su, shi kenan. Da abu ya gagara shi ne aka ce a haƙura, a ɗiba ɗin a kai can su tace mana su ɗibi abin da za su ɗiba, su dawo mana da abin da suka ga damar dawo mana da shi. Don haka sai zama a waje ya fi arha fiye da a nan ciki. Me yasa? Saboda kawai biyan bukatarsu. Don haka abinda nake ba da shawara musamman ga matasa, ga ustazai, su huce daga fushin da suka yi, daga zafi da ɗimin kirji da suka ɗauka cewa siyasa kafirci ce, siyasa ba kafirci ba ce, demokuraɗiyya ce kafirci. Kuma ku kwantar da hankalinku, za a yi siyasa a nan ƙasar, amma yanzu ba siyasa ake ba. Tun daga ni har ku, har dattawa gaba ɗaya 'yan shekara 100 ba wanda ya taɓa ganin siyasa a Najeriya, ba a taɓa yin siyasa a Najeriya ba tun da su ɗan fodiyo suka ƙare. Duk abin da ake yanzu ba sunan shi siyasa ba. In ku ka so ka faɗe shi da siyasa, to ka ce siyasa azzalima ko kafira ko karyayya. Amma siyasa da ake magana yaudara ce 'yan demokuraɗiyya suka yi, suka ɗauko sunan siyasa suka sa wa demokuraɗiyya, ko da Turanci ba ma'anarsu ɗaya ba. Jama'ar musulmi kun ji wannan kenan. Ya rage. Shin yanzu kenan malaman musulunci sun san akwai irin wannan siyasa da nake magana? Na'am. Wanda duk ya karatun soro a bisa tsarin da salaf suke yi, ya san cewa har siyasa malamai ke karantarwa. Kaga wani littafi wanda ban so in to da jibge ire-iren su ba, sai na to da kwa ɗaya rak a matsayin misali. Gashi Al-Ahkamu Sultaniya na Al-Imamu Abul Hassan Ali dan Muhammad dan Habibi Al-Basri Al-Mawardi. Gashi Al-Ahkamu Sultaniya, idan kai karatu Kawa'idi, Iziya, Risala, Askari, Mukhtasar, in ka gama ka sauke Qur'ani, ka iya tafsiri, ka iya kaza, ka iya kaza, ka iya kaza, in karantar da kai Mawardi. To me yake nufi da Mawardi? Shine wannan, wai za a karantar da kai Al-Ahkamu Sultaniya, su ne siyasa ta shari'a, hukuncen mulki. Yaya ya kamata a tsara masu mulki? Yaya ya kamata a tsara ma'aikatu? Yaya ya kamata a tsara gudanar da kaza? Ma'ana su shari'o'in Allah ɗin da Allah ya ce a gudanar da su. Ba wai kowa zai zauna ne kawai a gidan shi ko a masallaci, sai in an yi laifi shi ne malam ya ce ku tashi ku yi wani bulala ba. Ba haka ba ne. Sahabbai sun yi aiki da Qur'ani da sunna ne a bisa jagorancin wa? A bisa jagorancin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Da ya rasu sai aka ga dole ne wannan shugabanci ya ci gaba. Haka nada Abubakar, da ya rasu Umar, da ya rasu Aliyu, haka khalifan Sayyidina Usman, haka khalifanci da shugabancin musulunci ya ci gaba. Waɗannan khulafa'ur rashiduna su ne waɗanda Abdullahi ya ishara, in ka soki siyasa ka soke su. Domin su ne suka fara fitar da tsari na gwamnati irin yadda kake ganinta da hayarraki a yanzu. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wannan, saboda shi yana aiki da wahayi ne. In yace kaza babu magana shawara, kawai sai yi. In yace kaza sai yi. To amma yanzu Abubakar ya hau, yana buƙatar a samar da ma'aikatar kaza. To amma Abubakar bai dade a mulki ba shekara biyu rak. Dan haka ba a ga surar gwamnati a yadda kake ganinta ba. Mutumin farko da ya fara tsara gwamnati shine Sayyidina Umar. Ya fitar da ma'aikatu har Sayyidina Umar ya sa aka yi mishi payroll system, tsarin yadda za a biya ma'aikata. Sai da ya zama duk wani ma'aikaci da duk wani tsohon soja da police gaba ɗaya sai da aka rubuta Sayyidina Umar. Shine za ka ji an ce awwalu man ittakhadha diwan Umar, mutumin da ya fara yin diwani shine register, ace duk muhajirai su taru anan a rubuta sunan su, sai ce duk wata za a ba su kaza, wani kai ne nasa commissioner wannan ma'aikatar su, duk ansar su taru nan duk kaza duk kaza. Sayyidina Umar ya fara yin wannan, aka fitar da ministoci da commissioners da directors, aka fitar da board, aka fitar da manajoji, aka samar da parastatals kananan su da manyan su. Sayyidina Umar ya fara yin wannan, ka karanta littafin Akhbar Umar. A wannan lokacin Bature yana daji, yana sa fatan mesa, yana nannaɗe cinyar shi, ko yana sa ainihin riga ta me ta damisa, bai san ya dinka taguwarsawa ba. Bature bai san shugabanci ba. Sai da aka ci gaba da wannan tsari shekara 700, sannan Bature ya san akwai tsarin gudanar da gwamnati ma a duniya. Domin wani abin mamaki, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu encounter da Turawa ba. Turawan da kawai sahabbai suka haɗu da su sune waɗanne, sune Turawan Rome da Romania, waɗanda a lokacin suna ƙarƙashin daular Sham ne. Amma Turawan Ingila da Turawan America da sauransu, sahabbai ba su samu haɗuwa da su ba. Me yasa? Saboda waɗannan ƙasashe ne waɗanda daga baya ne suka faru, babu su a wancan lokacin, balle Turawan Faransa. Ashe in kun fahimci wannan jama'a, malamai sun san akwai tsari na gudanarwa. A nan nake so in jawo hankalinka, kaga kamar yadda kaga wannan littafi Al-Ahkamu Sultaniya, haka Izzuddin ibn Abdussalam ya rubuta, kamar yadda Mawardi ya rubuta. Al-Imam Mawardi ya sake yin wani littafi akan political science, akan tsarin siyasa, ya sa mishi Adabuddin wa Dunya. Adabuddin wa Dunya, wannan littafi ne na political science, yaya kamata a samu ilimi game da ainihin gudanar da mulki. Sannan Izzuddin dan Abdussalam yayi, Al-Imam Suyuti yayi, sannan nan gabana ga littafin Ibn Taymiyyah, dube shi, As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, siyasar shari'ar musulunci game da kawo amfani ga shi mai mulki da kuma shi wanda ake mulka. Ibn Taymiyyah yayi wannan littafi, Usaymin yayi sharhin wannan littafi. Ga littafin At-Turuqul Hukumiyya, hanyoyin da ake bi a yi hukunci, fi siyasati shar'iyya, a cikin siyasar shari'ar musulunci. Barin muku misali kwaya ɗaya don ku gane menene wannan littafi yake nufi, me wannan yake nufi. Amma wannan littafin tagwaye ne ga dan uwan shi Ibn Taymiyyah ya rubuta su, littafai ne guda biyu waɗanda sun shafi haƙƙoƙin mutane da kuma haƙƙoƙin dukiyarsu. Domin waɗannan abubuwan in ka duba, shi ne gaba ɗayan siyasa take magana a kai, haƙƙoƙin dukiyar mutane. Ba akan dukiya aka ɗora ka ba? Yanzu duk waɗannan masu cewa suna siyasa 'yan demokuraɗiyyar nan jama'a, in aka ce ba ko kwabo ba albashi, ka zo ka yi kishin ƙasa, mutum nawa ne za su fito? Ba ko ɗaya. Ashe dukiyar mutane aka ɗora ka a kai, ya za ka yi ka gudanar da ita? Sai Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi, kun gan shi, sai ya sa mishi Al-Hisbatu fil Islam aw al-Wazifatu al-Hukumiyya al-Islam aw Wazifatu al-Hukumati al-Islamiyya, yaya aikin gwamnatin musulunci yake. Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafin ne akan haƙƙoƙin dukiyar mutane, nan kuma yana magana akan haƙƙoƙin shi mai mulki da kuma haƙƙoƙin waɗanda ake mulka. Ina tabbatar maka da cewa duk abin da kake nema game da haƙƙoƙin masu mulki da waɗanda ake mulka da dukiyar ƙasa da dukiyar jama'a, ya za a yi da ita? Waɗannan littafan gaba ɗaya ga su matsayin tagwaye suke, sai ka haɗa su biyu, sannan za su baka cikakken tsarin gudanar da gwamnati. Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi yau shekara 700 da ta gabata. Mawardi da ya rubuta wannan littafin nashi, ana magana shekara 800 ne ai yau, don kusan abin ya daɗe. To sa'an nan At-Turuqul Hukumiyya, shi kuma wannan littafin fa wani salo ne almajirin Ibn Taymiyyah ya ɗauka game da wannan. Misali, ajiya mun yi karatun Nailul Awtar anan a ƙarshen karatun duk da cassette bai dauka ba lokaci ya kure sai na sako irin wannan misali mutum ne ya siyo baiwa da ya siyo ta sai ya zama ta tsarkaka kenan daga jinin da ta yi sai ya sadu da ita da ya sadu da ita kashe gari sai ya shawara zai siyar da ita sai siyar da ita shi wanda ya siye ta a shar'ance bai halatta ya sadu da ita ba har sai ciki ya bayyana daga saduwar da wancan yayi da ita ko kuma in ta yi jini an tabbatar babu ciki ta tsarkaka to a cikin wannan tsarki na biyu sai shi wannan sabon mamallakinta sai ya sadu da ita abinda shari'a ta ce mai kenan sai yayi kunnan kashi sai ya kiyarda sai je ya sadu da ita yanzu kun ga ya sadu da ita ba a sani ba shin ta dauki ciki daga na farko ko bata dauka ba ba a sani ba shin ta dauki ciki daga gare shi ko bata dauka ba ba a sani ba shi kuma sai yayi shawara shi ma bari ya sai da ita da ya sai da ita ga hannu na uku ma doka shine kai ya sadu da ita shi ma sai kunnan kashi sai je ya sadu da ita karshen wata ana sa rai tai jini sai aka ga bata jini ba sai ciki ya tabbata ta dauki ciki yanzu cikin nawaye ba san ko nawaye ba to ya za a yi sai malamai suka ce abinda za a yi a bari ta haife idan ta haife yanzu idan yan demokuraɗiyya ne yan boko sai su ce a tafi wurin likita a gwada jini ko to shine Ibnul Qayyim yace a ba haka aka ce ba ba jini aka ce a gwada ba to yanzu wannan littafin irin waɗannan matsalolin yake warware maka shine at-turuqul hukumiyya hanyoyin da za a yi hukunci da su fi siyasati shar'iyya a wajen siyasar shari'a ya za a yi yanzu game da wannan mata sai malamai suka ce sai a tattaro waɗannan mazaje guda uku wanda ana so ka fahimci duk cikin su saduwa ce suka yi da ita a bisa halacci domin illa ma malakat aymanukum bai wasu ce ya halatta fa innahum ghayru malumina to amma a jini daya a tsarki daya suka sadu da ita yanzu ba a san cikin wata dauka ba shari'a ba za ta yi amfani da aje asibiti a gwada ba shari'a ba za ta yi amfani da yaron yayi kama da wani cikin su uku ba a'a akwai hanyar da shari'a take da ita ita ce mai hanyar qur'a ba ta irin waɗannan masu sata akwati ba a musulunci akwai qur'a wato matsalolin da suke saka mu a rikici mu masu wa'azi shine waɗannan yan demokuraɗiyya sun ruda mana ustazai duk kalmomin mu na shari'a sai suka ara sai suka sawa demokuraɗiyya da zaran ɗaliban mu sun ji muna magana sai su dauka irin waɗancan tsinannun ne ba irin su bane in mun ce qur'a mu dama akwai qur'a a musulunci tinkatin satanan Allah yace fasahama fakana minal mudhhabina annabi Musa da ya shiga jirgin ruwa me aka yi qur'a aka yi ta fada kanshi aka jefa shi annabi Zakariya da yaya karbi renan Maryam wama kunta ladaihim izil quna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam qur'a ce qur'a sanannan abu ne in annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafiya ba zai iya diban matan shi gaba daya tafi da su ba sai ai qur'a wanda ta fada kanta sai a tafi da ita a rubuta tafiya Madina ma'ana Madina nan ne gida nan inda za a tafi kuma Sham ne sai a sa Sham a takarda daya sauran takardu guda 8 din da matan su tara ne daya a sa Sham daya guda 8 kuma a sa Madina ko ce ta zo ta dauka Zainab me kika gani Madina to zauna ba za a je da ke ba Saudatu me kika gani Madina zauna ba za a je da ke ba har sai an zo kan Aisha me kika gani Sham sai a ce shirya za a tafi da ke Qur'a musulunci ya zo mana da ita dan haka wannan mata baiwa da ta haifiya aka ce sai ayi Qur'a ya rage wace hanya za ku buku qur'a a nan shari'a ta ba da dama misali sai a rubuta da a cikin takarda ɗaya sai a kudindini sauran kuma sai a bar takardun zero ba komai a ciki sai a zubar sai a ce ku dauka kowa sai ya zo ya dauka wane mai ka gani sai ya ce da, wane mai ka gani ba komai, wane mai ka gani ba komai, ko kuma da, wannan kuma diya, wannan ma diya, fi ya halatta ku yi. Abin da ya sa shari'a ta ce a haka ko? Saboda akwai hadisi sahihi cikin Bukhari da annabi ya ce alwaladu lil firash, ɗana mai gida ne. To ɗana mai gida ne yanzu kowane ɗaya cikin su uku ai ɗana shi ne kenan don mai gida ne a sadda ya sadu da ita. Ashe shari'a ta ba shi ɗa. Don haka duk wanda ɗa ya faɗa kan shi shari'a ta ba shi. Domin ana mallakar ɗa ne da mallakar uwar a matsayin baiwa ko a matsayin mata, ba wai da jini ba. Inda Bature ya ɓata kenan, inda Bature ya ɓata kenan cewa ana mallakar ɗa ne da jini, ba biologically ba ne. Islamically matakka ce sai ta je sai ta zina, Allah ya kiyaye, ya tabbata ba jininka ba ne, amma a cikin aurenka ne sai ta zo ta haihu. Shari'ar Musulunci ta ce ɗanka ne. In kana da magana ka ce baka yadda ba sai shari'a ta ce to me kake nufi, ka ce ɗa san baka yadda ba sai a ce to ai li'ani. Nan ma shari'a tana da mafita, ba a ce a je asibiti a gwada jini ba. Kai da kanka ka ce ba ɗanka ba, eh ba ɗanka ba ne, eh to shikenan, ba magana wai a je a gwada jini a tirsasa maka, a'a ba ɗanka ba ne, eh shikenan. Amma wannan kadai yana halatta ne sadda aka haife shi ko kafin a haife shi. Amma an ka riga ka yanka mai rago ko ka sa mai suna, ka tabbatar da naka ne, baka da dama ka kore shi. Kana cewa ba naka bane, sai alƙali ya ce ku yi mishi bulala 80, ya yi wa matar shi kazafi, ba maganar li'ani a nan. Idan kun fahimci wannan kenan, ashe jama'a, shari'ar Musulunci yanzu ga mafitar da ta kawo mana. Idan ta faɗo cewa ɗa shari'a ta baka, sauran mutane guda biyu waɗanda sun taɓa mallakar wannan baiwa, yaya za a yi? Sai a ba su ɗaya bisa uku na diya kowannensu. Shi ne asalin ɗan nawa ne diyan shi, shi ne raƙumi 100, tunda musulmi ne. To a kasanta raƙuma 100 sau 3, kai ka ɗau ɗaya shi ne matsayin ɗan, su kuma a ba su kashi ɗaiɗai. To da matsala za ta taso ka ce ai kai kam da ɗa ya faɗo gare ka baka da kuɗin raƙuma 70 ko 60 da wani abu, sai a ce a ba na biyu, shi ma ya ce bai da hali, a ba na uku bai da hali, sai a dawo maka da ɗa. Kai yanzu tunda ƙur'a ta Musulunci ce ta baka ɗa, sai baitul malin musulmi sai ta ɗibi kuɗi sai ta biya su sauran guda biyun, sai su tashi su tafi. Abin da wannan littafi ya kawo mana kenan. Don haka daga cikin abin da 'yan demokuraɗiyya suke kawowa cewa yanzu kun ce za ku yi tawaye ga Tura, za ku yi tawaye ga demokuraɗiyya, me kuke da shi? We have everything, we don't need anything from you, we have everything. Komai muna da shi. In na ce komai, I mean komai, indefinite, komai muna da shi. We don't need you, ba ma buƙatar demokuraɗiyya, absolutely ba ma buƙatar ta, muna da komai. Duk tsarin gwamnatocin nan jama'a, ga littafi sai da Shehu Usman ya rubuta, ina jin ban zo da shi ba yau, rannan sai da na zo da shi, bayanu wujubil hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad, sai da dan fodiyo ya tsara gaba ɗayan yadda ma'aikatu za su kasance gaba ɗaya. Akwai ma'aikatun da dan fodiyo ya faɗe su har yau Bature ma bai san da, bai ga dacewa ko bai ma san da irinsu ba. Duk wata ma'aikata da ka sani, har ma'aikatar haƙar man fetur da ma'adinai, akwai ta a Musulunci. Bature ya san man fetur ne a wurin musulmi ne suka fara haƙo man fetur. Matsalar da ustazanmu suke shiga shi ne ba su karanta tarihi ba, sun datsa abu ne kawai, duk abin da suka ga Bature ya kawo sai su ce na Bature ne. Mu ne da abubuwan nan suka tare suka karɓa suka haɓaka sai suka yi ta da a wasu. Mu koma asali, shi ne abin da nake ce mana yanzu. Don haka duk abin da Bature ya kawo jama'a ba ma buƙatar shi. Mu musulmi yanzu a nan arewacin Najeriya, ina tabbatar muku da cewa zuwan Bature Najeriya ta arewa asara ta zamar mana, ba ta zama mana riba ba, saboda mun rasa a lot of values, darajoji da ƙimomi da abubuwa masu ɗimbin yawa mun yi asarar su har yanzu abin da Bature ya kawo mana bai substituting bai tsaya madadin abin da ya rusa mana ba. Ina faɗin wannan ne domin amsa ga waɗanda ke ganin wai waɗannan mutane da za a ce komai na Bature a cire shi ya za su yi su rayu, ku bar mu za ku ga yadda za mu rayu da namu ɗin ba mu buƙatar komai nashi. Amma matsalar an samu wasu ‘yan baya ne lalatattu malalata shi ne suka kasa tashi su haɓaka waɗannan abubuwa. Yanzu ga wani littafi a nan a zamanance wani malami ya rubuta shi a Dr. Muhammad Abdulkadir Abu Faris ya ce an nizamu siyasi fil Islam. A cikin wannan littafin ya kawo yadda ake zaɓar shugaba a musulunci. Babu kafa jam'iyya jama'a, babu kafa jam'iyya, babu wannan saka ƙuri'a da ake laye ana dangwalawa. Duk wannan tsari ne na demokuraɗiyya wanda ke kawo gaba da ƙiyayya da zubar da jini da sata akwati da rashin gaskiya. Ba sai na yi sharhi ba, kowa ya san haka. A musulunci mai ake yi shi ne shura ake yi. Shura su ne yanzu muka gada da muke gani a yanzu a gidajen sarakunan mu, su ne ake kira king makers. Ƙarya ne a ce wai gwamna ne ko shugaban ƙasa zai naɗa sarkin musulmi ko kuma sarkin ƙasa. Ƙarya ne wannan, babu wannan. Ma'ana Bature ne kenan gwamna lugga ne zai naɗa sarki irin na Zazzau ko na Kano ko kuma sarkin musulmi, babu wannan. King makers ɗazu sai da muka kawo su ne su ɗan fodiyo suka tsara. Su ko king makers ɗinnan ana samun musulmi ne masu hankali, malamai, dattawa waɗanda suka san ya kamata da ya dace, kuma suna zaune da mutane suna ganin a cikin mutanen nan wane ne aslah ya fi dacewa lil khilafa. Sai a ji a ɗauko ni ɗan talaka sai a ɗora shi ya zama gwamna yau ko ciyaman ko shugaban ƙasa, wanda bai san kowa ba, bai san komai a cikin wannan tsarin ba, wai shi ne zai zaɓar mana wanda zai dace ya zama mana shugaba. Ba dole ne a samu corruption a cikin zaɓen shugaban ba? Ko kuma a ce duk wanda inna rududu jama'a kawai suka tsaya a bayan shi suka saka mishi ƙuri'a shi ya cancanta? Ina dattawa, ina malamai, wai ba a neman shawararsu? Wannan ba shi ne musulunci ya kawo ba. Ina fatan ku samu wannan littafin jama'a, gashi ilanun nakir ala ghulati takfir mu ma'ahu nasiha bi bayani turuqil jihadi wa ghairi sahiha. Wannan malamin sai da ya tsaya ya bayyana duk tsarin da musulunci ya kawo da kuma tsarin da musulunci yake faɗa da shi. Yasa wannan kafa jam'iyyu jama'a shi ma demokuraɗiyya ce wadda in Allah so sai mun rusa kafira insha Allah. Za mu saurara a nan insha Allah. Wannan shine kasan na biyu, aina biyar insha Allah ta'ala, za mu sa na shida.